أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول يا الله منا يبوغ ريشي دي سريمنا حدواء وانا مسلاتي نقلا دنشي أبرنين كدو أجهر جيغاوة وانا مريشي نلاحدي شاهد غوت رمضان الشيكارة دبو للي حدود أربعين دبير قال سافي هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم wanda shine 24 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiya. A ci gaba da darussanmu na tafsiri a wannan wata mai albarka, za mu tashi yau a kamar da muka ji malam ya karanta a aya ta 94 a suratul nisa'i. Kafin nan akwai wanda ya yi tambaya jiya, yana cewa assalamu alaikum warahmatullahi malam, da fatan ina malam fatan alheri da ilimi mai amfani, amin wa iyaku. Ita tambaya ta ita ce, mutum ne ya yi wasiya da wani kaso na dukiyarsa, ya ce a bayar a matsayin wakafi in ya mutu, kuma sai aka kashe shi kuma aka ba da diyya. Malam, kudin diyyar da aka bayar ya shiga cikin dukiyarsa wanda za a bayar a matsayin wasiyar da ya bari, koya abin yake. To, na farko akwai abu biyu a wannan tambaya, cewa ya yi wasiya a bada wani bangare na dukiyarsa a matsayin wakafi. To, shi wakafi idan dai an fahimce shi yadda ya kamata, shi ne wata dukiya da za a yi habsin asalinta. Shi yasa ake ce masa hubsi, a yi habsin asali, ma'ana a tsare asalin, a rike ana kula da shi. Shi kuma amfanin shi ne usufruct, abinda yake fita daga shi dukiyar na bangaren amfani. To, a miƙa amfanin, misali mutum ya gina gida ya sa ɗalibai su riƙa zama kyauta, ɗaliban jami'a misali, ɗaliban school of nursing, ɗaliban wata makaranta, almajirai na makarantar malam wane, mahalatta wani taro ko kuma kai wata makaranta, a ce duk wanda yake ya zo daga wani gari don ya yi karatu a wannan garin, to ga gida nan, ya rika amfani da shi kyauta. Mallakar gidan tana hannun mai shi a matsayin kulawa. Yawwa, ko a kira shi mallaka, amma dai baya cikin gadansa. Da zai mutu, wannan gidan ba za a sa shi a gado ba, saboda ya riga ya fidda shi, ya bai wa al'umma su amfana, ko wasu mutane su amfana. Wannan shi ne a waƙafi. Haka in mutum ya bar wasiyya cewa a ba da wani kaso na dukiyarsa a matsayin waƙafi, ko dai tantance me za a yi, don ba kuɗin ake bayarwa waƙafi ba, shi kuɗi ba shi ne waƙafi ba, wani abu da zai dawwama shi ake bayarwa waƙafi. Wannan mataki na farko kenan a wannan tambaya. Don haka idan waƙafin yake so, sai a tantance wani abu, ce in ya rasu a ɗauki kuɗi daga cikin dukiyarsa a gina masallaci, a gina makaranta, a gina gidan da almajirai ɗalibai za su riƙa zama. A ga wannan an san mene ya yi waƙafi, a tona rijiyoyi a gari kaza da gari kaza da gari kaza, wannan duk waƙafi ne. Allah sa an fahimta. To, gefe na biyu na tambayar da ya ce da ya yi wannan sai aka kashe shi, da aka kashe shi kuma aka biya diya, shin wannan diyar da aka bayar za ta shiga cikin waccan dukiya da za a iya cire wani abu daga cikinta a yi wannan aikin waƙafi? Na'am. Tunda Allah maɗauki dama ce wa yi wadiyatun musallamatun ila ahlihi, musallamatun ila ahlihi, ahlihi nan warasatihi, tunda ko warasatihi ne kaga dukiyar gado ce. Da haka in an kashe mutum kuma aka biya diya, diyan nan magada za su gaje ta. To, tunda ko magada za su gaje ta, to ga wasiya da ya yi cewa a yi kaza, to in aka haɗo da abin da yake da shi da kafin wannan kuɗin diya, sai a tara su gaba ɗaya daga ciki, sai a yi masa wannan abin da ya ce a yi, muddin dai bai wuce sulusi ba kamar yadda ka'ida aka santa. An fahimci abin insha Allah. To, Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani. Faɗin Allah maɗaukaki a wannan aya da muka ji, ya ƙulu Allah tabaraka wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Kafin mu je ga karanta abin da Allah ya yassare dangane da wannan aya na ambata mana, za mu ɗan ambaci wasu fa’idoji dangane da ayar da ta gabata ta maganar hukuncin ko in ce sakamakon wanda ya kashe wani da gangan, wanda ita ce mu gama kafin wannan ko? Daga cikin fa’idojin wannan aya shine wannan ayar a cikinta akwai dalili akan cewa duk mutumin da ko cewa kisan mumini da gangan yana cikin kaba'irul dhunub, ko yawa yana cikin kaba'irul dhunub. Wannan mun tattauna da fadi kuma an fahimce shi da magana akan abin da aka rubuto daga Abdullahi ibn Abbas, inna qatilal mu'mini amdan la tawbata lahu. Mun yi magana akan wannan shi ma, ko ba sai mun koma ba. Abu na biyu na fa'ida a wannan aya cewa idan za a duba abinda mutum ya aikata na kisa kafin a ce masa hukuncinsa shine wannan abubuwan, fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أما تعينه كنش كسن جنجنش فلا بد من القصد سيأنسى مو قصدي وتنفي نزوشيا إذا ما تشوى متوم ياي نفي ونن كساد كما أبند أكي نفي دوانن شيني كو yi nufi a zuciyarsa cewa wane ɗan wane ya ƙudurta cewa zai kashe shi. Kun ga wannan kisa ne wanda iri amdan, kuma akwai qasdi, akwai nufi babu tantama a ciki. Haka nan ko kuma ya ƙudurci zai kashe wane sai bai samu kashe wanen ba sai kashe wane ya dauka wane ne to shi ma wannan duka menene ganganci ne sabanin idan yayi nufin kisan wani abu daban kamar dabba sai kashe dan adam to wannan kisan kuskure ne an gane yawa sannan wajibi ya zama shin wajibi ne kai ya zama lokacin da mutum zai yi kisan yana sane da cewa wani mumini ne ko kuwa koda bai san mumini ba ne hukuncin ɗaya ne an gane? Yawwa wannan ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne sai ya sani in dai a ƙudurinsa ya san wani ne wannan kuma yi nufin kashe shi to ko ya kashe wani daban to hukuncin ɗaya ne sai dai idan ya yi nufin kashe wani wanda ba musulmi ba sai kuma ya kashe mumini an gane? To shin za a ɗauke shi a matsayin amdan mai wancan hukuncin wanda ba za a karɓi diyya ba sai kisa ko kuwa zai koma hukuncin kisan kuskure wanda za a ba da diyya a kai wanda kuma shi ne zance mafi ƙarfi tunda ya kashe mumini amma kafa an gane wannan? Daga cikin fa’idojin wannan matsaloli ne na fiqhu da malamai suka tattauna a kansu da zurfi cewa qatilal mu'mini amdan yukhallaju finnari zahirin aya ya nuna wannan ko amma hadisai da muka tattauna da kuma dogo tattauna da muka yi akan aqidar ahli sunna da mawqifinsu dangane da nususul wa'id mun yi magana akan cewa a wannan kisa sababi ne a matsayin ko a cikin sabubban da suke sa a yi wa mutum waccan uquba amma aukuwar sababi ko al-muqtadi ba lalle ne ya zama ya sababa uquba ba za a iya samun sharuɗa su yi takhallufi a neme su a rasa ko kuma a samu mawani'i da za su sa su hana ai masa wannan uquba amma ijma'in sahabbai da sauran malamai akan cewa wanda ya mutu yana shirka da Allah wannan shine wanda yake la yukhallad shi yasa malamai suka tattauna akan shi wanda yake yukhalladu wanda yake la yakhruju minan nari shi yasa malamai suka tattauna akan wannan kuludin me ake nufi da shi wasu suka ce abinda ake nufi da shi shine al-mukfu at-tawil suka ce tunda dama ba a ce abadan ba kamar yadda aka saba a ce khalidina fiha abadan sai aka kawai khalidan fiha kaga khalidan fiha suka ce ma'anarsa al-mukfu at-tawil ma'ana zama da dadewa mai tsawo a cikin wutar jahannama wannan kauli ne daga cikin kaulin wasu malamai akan haka an fahimci wannan abu wasu kuma suka ce idan mutum ya halatta kisan shi ne zai zama shi ake nufi da wannan amma maganar wannan ba ta da ƙarfi domin shi wanda ya halatta kisa ko ya yi kisa ko bai kisa ba kafirci yana nan ko? Yawwa kamar saɓanin wanda baya sallah ne wasu suna cewa sai idan ya ce sallar ba farilla ba ce ko? Sannan yake kafirta to shi ma wannan wasu malamai suna daukar wannan a matsayin kuskure ne ko kuma in ce dai ra'ayi ne da ba shi da ƙarfi ta ɓangaren cewa ai mutum in ya ce sallah ba farilla ba ce ko da yana sallar ya kafirta ko? Yawwa don haka cewa wanda baya sallah sai idan ya ce ba farilla ba ce sannan yake kafirta a nazarin wasu malamai din na san dai wannan matsala ce da kuka santa a babin al-asma'i wal ahkam da malamai suka tattauna a kanta amma dai ƙarshen magana akan wannan matsala shine akan aqidar ahlus sunnati wal jama'a kisa ko da na ganganci ne to kabiratun min kaba'irud dhunubi yana cikin madunan shirki in sha Allah ghafara li sahibihi wa in sha'a azabahu ثم يخرجه بسبب وبحسب إيمانه mun tattauna wannan ba bukatar sai mun koma daga cikin darussan har yanzu isbatul ghadab lillah daga cikin siffofi da Allah ya siffantu da su shine al-ghadab tunda Allah ya madauki ya fada wa ghadiba Allahu alayhi ashe Allah yana fushi ko haka a dangana wa Allah fushi ba kuskure bane yawa amma fushi ne ba irin na dan adam ba masu kore siffofi as-sifatul fi'liyah ga Allah madaukaki kamar yan mazhabar ash'ariyya suna cewa ai shi fushi wani aridi ne min al-awaridi wanda yake yusabbibu ghalayan al-qalbi bi qasd al-intiqam wato zuciya ce take tafasa da nufin za a yi ramuwa da zafin zuciya wannan shi ake cewa menene fushi to wannan siffa ce ta fushin dan adam ko shi fushin Allah daban yake komai na Allah daban yake da na dan adam don haka ba daidai bane a yi definition na fushin dan adam karkashinsa kuma a kore fushin Allah yawa an fahimci wannan Allah fushinsa daban kamar yadda zatinsa daban siffofinsa daban laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir dan haka siffofi na fi'ili da ghadab da riba ko da rahma duk waɗannan ana tabbatarwa Allah sai a bar su a alama yaliqu billahi azza wa jalla gurgudan yadda abin ya dace ga Allah madaukaki na san wannan da dukkan san shi haka kuskure ne a ce ba za a dangana wa Allah kalmar ghadab ba gashi ko shine zahirin alqur'ani yawa kore kamanceceniya tsakanin siffar Allah da siffar makhluqi wannan shine wajibin mutum musulmi a babu kuma laifi a kansa dan ya tabbatar da wata sifa ya kuma tabbatar da ko in ce ya kore kamanceceniya tsakanin Allah da halittarsa a siffantuwa da wannan sifa don haka ghadab yana daga cikin siffofi alfi'iliya suna cewa kullu sifatin murattabatin ala sabab fa hiya min as-sifat al-fi'liya duk wata sifa da aka dora ta akan wani sababi cewa an yi kaza shi yasa Allah yayi kaza to sifa ce fi'iliya ba sifa zatiyya bace wanda take la tanfaqqu anillahi ta'ala yanzu al-ilm ko kamar ilimin Allah madaukaki da kuma sauran siffofi da ya siffanta da jinsa da ji da gani da waɗannan siffofi ne dawwamammu a zatin Allah amma wata siffar da take da alaƙa da wani sababi daban ana ce mata mene ko a ce as-sifatul ikhtiyariyya ko a ce as-sifatul fi'liyya ana kiransu as-sifatul ikhtiyariyya saboda alaqatuha bil mashi'a suna da alaƙa da mashi'a in Allah ya ga dama yayi in Allah ya ga dama ba zai ba shine al-ikhtiyari ikhtiyari shine Allah yana zabar yayi ko ya zabi ka da yayi ko wanda take da alaka da wani sababi falamma asafunan taqamna minhu a gani yayin da suka bata mana yayin da suka fusata mu in taqamna minhu sai Allah mu dauki kawo magana intiqami dan haka Allah kuma dama ya fada wallahu azizun buntiqam shi ma abucin ramuko ne haka in an masa yana ramawa wannan kuma kamala ce kamala ce wanda ko a dan adam wanda in an masa baya ramawa saboda ba shi da karfi saboda dolo ne aka ga wannan ba kamala ba ce yawa amma wanda yana da karfin ya rama sai ya haƙuri to wannan ita ce kamala to duk wata sifa ko da dan adam zai iya siffantuwa da ita in kamala ce in dai kamala ce kuma zai yiwu ubangiji subhanahu wataala ya siffantu da irinta to kasance wata dangane da Allah kamala kuma tafi dacewa da Allah sama da dan adam an fahimci wannan ita ma wata ka'ida ce a babin al-asma'i was-sifat kar mu cinye lokaci kan wannan. Daga cikin fa’idoji a wannan aya, anna man qatala mu'minan muta'ammidan fa min jaza'ihi an yul'ana. Daga cikin sakamakon wanda ya kashe wani da gangan shine ya cancanci tsinuwar Allah, ma'ana at-tard min rahmatillah, a nesanta shi daga rahmar Allah, wani shine dama ma'anar tsinuwa. Saboda faɗin Allah maɗauki wala'anahu, wala'anahu. Daga cikin fa’idojin da za a iya fa’idanta daga wannan faɗin wala'anahu, shin ya halatta in mutum ya yi kisan ganganci, in ka gan shi ka ce kai tsinan ne, Allah ya riga ya tsine ma? Malamai suka ce a'a, ba a faɗin wannan, sai dai a ce masa ya yi kisan ganganci, Allah kuma ya tsinewa wanda ya yi kisan ganganci. Akwai bambanci tsakanin wancan ko babu? Yawwa. Don haka nan duk wani zunubi da Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mai aikatawa, to Allah ne mai yin tsinuwar ba kai ba, bai wakilta ka. In ka ga mutum ya yi aiki kaza, ka kira shi ka ayyana shi ka ce kai wani tsinanne ne. Kun gane? Yawwa. Haka hukuncin yake da kafirtawa, karka kafirta musulmi sai da hujja, kuma ba aikinka ba ne a matsayinka na individual ko aikin hukuma ne, malamai, alkali, sai a zaunar da shi sai a tabbatar masa da hujjoji sai a ce masa kafiri. Amma ka duba wane ka ce kai wane kafiri ne saboda ka aikata kaza, to ba a yin haka. Amma in wa'azi kake yi ka ce wanda ya aikata kaza ya yi kafirci, ka kawo aya Allah ya ce wanda ya kaza kafiri ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kaza kafiri ne, to wannan daidai ne, wannan shine aikin annabawa, wanda ya kaza da ukuba kaza, wanda ya kaza akwai ukuba kaza, shine kuma aikin masu wa'azi. Amma ka kira sunan wani, alhaji wani, malam wani na unguwa kaza, kafiri ne, ba ka da ikon yin haka. Kun gane wannan? To haka abin da ya shafi tabdi'i da tafsiqi da wannan la'ana ɗin, ba ka la'antar mutum sai dai ka yi la'antar wanda ya yi aiki. La'ana Allahu rashi wal murtashi, la'ana Allahu sharib al khamri, ka ga wannan duka umumat ne. Wanda ya sha giya Allah ya tsine masa, wanda ya kace wani Allah ya tsine masa. To wannan faɗakarwa sai a faɗi wannan, amma ba muayyani ba. An fahimci wannan insha Allah. Daga ciki kuma har yanzu fa'idojin wannan aya cewa Allah madaukaki ya kintsa azabar wanda ya kashe wani da gangan, an riga an kintsa ta, an yi tattalinta, ko wannan ya ishe shi ya tsorata, tunda Allah maɗauki ya faɗa cewa wa'adda lahu, ya zo da shi da sigar fi'ili madhi, wa'adda, ya riga ya yi tattali lahu azaban azima, azaba wadda take babba, Allah ya yi masa tattalinta. Irin yadda Allah ya ce ya yi tattalin aljanna ga masu aikin kirki, ya yi tattalin wuta ga masu mummunan aiki, to haka nan wannan azaba ita ma an yi tattalinta. Wannan ya nuna daga cikin fa’idoji cewa wannan azaba da Allah ya yi tattalinta tana nan, tana jiran mai aikata wannan mummunan aiki, wanda shi kansa wannan abu ne da ya isa mutum ya ji shi, ya tsorata, ya firgita, ya fasa aikin da zai aikata na mummunan aiki irin wannan na kisan kai. Allah tsare mu. Daga cikin fa’idojin har yanzu, girman azabar wuta. Girman azabar wuta, tunda har Allah ya kira ta azaban azima. Azabar Allah ko bai ce aziman ba ce, aziman ce ko azimun ce, to ballantana ya siffanta ta da azaban kuma ya ce azima. Kai ka san wannan yana ƙara tabbatar mana daga cikin fa’idojin cewa lalle Allah yana wa’azi, ko Allah yana gargaɗi, ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan. Kaga wannan wa’azi ne, Allah ya nemi ku wa’azi dan kar ku koma ai Allah ta'udu li mithlihi ga irin wannan aikin kar ku sake kul na sake ji kamar a fadi haka ne wannan wa'azi ne sai Allah madaukaki yana yin gargadi yana yin wa'azi to a cikin wannan aya a ce maka wanda ya kashe wani fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fushi da shi wa la'anahu ya tsine masa wa adda lahu azaban azima ya kuma yi masa tattalin azaba babba wannan ya isa mutum inda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe to ya kiyayi kisan kai mun yi magana dai akan ayoyi da hadisai da suke magana akan haramcin mutum ya kashe wani to ya bawon Allah ka tuna lokacin da ranka yake saka maka ka kashe wani ka tuna wannan azaba wannan ya kawo ni zuwa ga fadakarwa akan waɗanda kuma ake raba su da hankalinsu lokacin da za su yi kisa ba wani wa'azi na duniya da yake shiga hankalinsu haka ne wanda ya sha kwaya ya zuke abin zuka ya kwankwade abin kwankwada ya sheke abin shaka ko in ce ya shake abin shaka to duka wannan mutumin an gusar masa da hankali shan giya da kwaya suna ba da uzuri ga kisan ganganci ba sa yi duk wanda ya sha giya ba zai ce hankalinsa ne ya gushe ya kashe wani ya nemi ya maida wannan kisan ya zama kisan kuskure maimakon kisan ganganci ba duk wanda ya sha giya ko ya sha wani abun maye ya kashe wani to kisan ganganci ne an fahimci wannan yawa ya gusar da hankalin kansa kuma ya aikata wannan mummunan aiki ya ƴan uwa musulmi wajibi mu faɗakar da kanmu mu faɗakar da junanmu mu faɗakar da samarinmu duk wata hanya da za ta kai ga mutum ya shiga shan kwaya to ya bar ta tun yanzu yana da hankalinsa kada ka ɗanɗana kada ka gwada kada ka yi testing duk yadda za a kawo maka tai ka kubce wannan abu duk abin da yake da alaka da addiction abin da za ka saba da shi ka kasa dainawa to ka yi kokari kar ka fara shi to mun yanzu halin da muke ciki mafi yawan abubuwan da suke aukuwa na kashe-kashe suna da alaka da wannan shaye-shaye haka ne yawa saurayi karami shekarunsa ba yawa ne da su ba ya shiga hanyar shaye-shaye yana sha hankalinsa ya gushe in ya ga wani abu baki ya ce fari ne in ya ga babansa ya ɗauka abokin gabansa ne gashi nan ya ɗau makami zai kashe shi shi ma sai ya fara kashe shi sai hankalinsa ya dawo sai ga ashe babansa ne ana yin wannan ko ba a yi to in ku al'umma ta shiga wannan hali zaman lafiya fa babu hanyoyin da suke gurɓata zaman lafiyar mutane suna da yawa daga cikinsu babban da ya fi sharri rashin ɗaukar mataki akan masu laifi da kuma barin shaye-shaye duka dai shi ma wani barin masu laifin ne su aikata wajibi ne al'umma ta haɗa kanta a yaƙi laifuffukan nan masu ɗaukar makami suna kashe mutane a fi ƙarfinsu ta kowace hanya sannan kuma masu shaye-shaye masu yawo da kuma suke shigo da ƙwayoyi da kayan shaye-shaye kayan maye duk yadda za a yaƙe su a haɗa kai a yaƙe su na yi wannan maganar ran nan cewa duk mutumin da yake ma'aikacin tsaro ne ko shugaban al'umma ne a gari mai sarauta ko makamancinsa zai karɓi kuɗi ya yi cefane ya ba da dama harkar shan ƙwaya ya ci gaba a garinsa wallahi wannan bai cancanci ya shugabanci mutane ko ƙarin awa ɗaya ba ne wannan cin ake nan mutum ya karɓi wani abu na kuɗi domin ya bari a ci gaba da abin da ba daidai ba ko ma'aikacin NDLEA ne ko ma'aikacin dan sanda ne ko ma'aikacin abin nan security boyayyu ko ma'aikaci ko mai sarauta kowanne irin matsayin mutum yake rike da shi ko matsayin siyasa ya aikata laifi ya ci amanar al'umma mummunan cin amana ya bari ana waɗannan abubuwa ba tare da ya dauki mataki kuma an ba shi ikon ya dauki matakin akai Allah ya tsare mu muna gani yadda wasu al'ummomi suke mana hassadar zaman lafiyar da muke suke mana hassadar shiga masallacin da muke suke mana hassadar samari zakakurai su je su karatu a jami'a su fito su zama masu amfani ga al'umma sai an budo mana kayan maye ake yi muna addu'ar Allah ya saka da alheri ga ma'aikatan tsaron da suke kamawa kar ku sai kar a ce an yi condemning din su an faɗi laifukan su ba a faɗi abin da suke ba na kyau abin da suke yi mai kyau musamman hukumar NDLEA waɗanda suka tsaya da gaske suke yi da faɗakarwa da kamawa Allah ya saka musu da alheri amma waɗanda kuma za su karɓi kuɗi su kau da kai a bar wannan abu a cikin mutane da masu sai da magunguna da aka san cewa suna sai da wannan abun a gari kowa ya rufe bakinsa ya yi shiru ba a tona musu asiri ba ba a kore su daga gari ba ba a hana su yin wannan abun ba to kowa ya bar wannan abun fa ya ci amana ko kai kake da information kai shiru ka ci amana ai ba a ce ka je ka kama shi ko ka dau makami ko ka kona gidansa ba amma ka je ka kai kara in Allah ya taimaka akai masa abin da akai masa ka samu lada wani abun gani muke ba aikin lada bane aikin lada ne in ka ga mai laifi ka je ka isar duk da mutane suna tsoron in sun je sun isar din akwai masu hadin kai a cikin ma'aikata tsaro da za su zo su gaya wa mai laifin cewa wani ne ma ya kawo wannan ya sa mutane da yawa suke tsoro to in aka hada kai a kungiyance ko a matsayin shugabancin gari ai ina ga za a iya fita daga wannan ba individual bane shugaban gari a same shi lalle yayi magana akan kaza akan kaza akan kaza waɗannan abubuwan yin shiru akan su da kyale su yana cikin abin da ke haifar da abubuwa su ci gaba Allah ya sa mu dace Allah ya tsare abu na ƙarshe daga cikin fa'idojin wannan aya idza kana warasatul mu'mini al maqtul kuffaran fa innahu la diyata lahu idan magadan shi muminin da aka kashe mumini ne aka kashe amma magadansa kafirai ne to babu diya kun gane wannan shi ma mai nassin alqur'ani ko yawwa dan me domin kuwa na farko kafiri baya gada musulmi na biyu in abokan gaba ne ana yaƙi da su in aka ba su diya irin wannan kuɗi mai yawa me za su yi makami za su saya su yaƙi musulmi an gane shi yasa shari'a ta zo a haka cewa in mutum koda musulmi ne amma kuma ƴan uwansa masu gadan kafirai ne to ba za a miƙa musu diya ba Allah ya samu dace to mu je ga wannan aya da muka karanta a yau Allah maɗaukaki yana cewa ya ku waɗanda suka ba da gaskiya idza darabtum fi sabilillah in kuka yi tafiya a bayan ƙasa fi sabilillah ad-darbu fil ardi shine as-safar yawa a yin tafiya a bayan ƙasa kuma wannan muqayyad ne bi qaulillahi ta'ala fi sabilillah ma'ana wajen jihadi fatabayyanu to ku nemi bayani ku nemi mene bayani me ma'ana neman bayani bincike ku yi bincike me ake nufi da wannan kada ai binciken jumlar da ta biyo baya ta nuna mana irin binciken da ake so ai an gane yawwa wala taqulu gashi nan wala taqulu liman alqa ilaykumus salama abinda a kuskure ne Allah sam Allah ya tsare mu yace wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaguna arda alhayati ad-dunya kuna neman wani dan tumuni na abin da ya shafi rayuwar duniya al-arab shine duk abin da yake ya gitta ya gushe nan ganima ake nufi eh ganima amma abin nufi dama da arab shine duk abin da yake na dukiya me yasa zakka ta dukiya ake ce mata me zakat urud tijara urud jam'in ard eh shine duk abin da ake iya sayar da shi duk abin da yake mal ne dukiya ce wanda yake za a iya sayarwa an gane abu to kuna neman dan neman wannan wani abin na duniya na ganima za ku kashe mutum alhali ko ya ce muku assalamu alaikum ya nuna muku shi musulmi ne ku ce masa ba kai ba musulmi bane ka fada ne kawai saboda kana son ka tsirar da rayuwarka sai Allah ce fa inna Allahi mazanimu kaseera ai ganima tana nan da yawa a gun Allah Allahu akbar kaji wa'azi kar ku kashe mutumin da bai cancanta ba kuna tsammanin kafiri ne alhali mumini ne saboda kun ga dukiya tare da shi kuna son ganima wannan aya babba ce wajen mu'amalar mutane ba'dihim li ba'd mu'amalar mutane da junansu kar kai hukunci akan wanda baka san shi ba za mu zo dai insha Allah a cikin fa'idoji za mu tattauna wannan dan baka san mutum ba kar kai masa hukuncin kafirci kana ganin mutum al-aslu fihi al-islam to ka dauke shi musulmi ko da ya cuce ka an gane ko ya cuce ka in wani abu ya bayyana ko kana kokonto to sai kai bincike kar kai gaggawar yanke wa mutum hukunci cewa wani kafiri ne ko saboda kayan da ya sa ko saboda inda ka gan shi ko yawa za ka iya ganinsa misali yana zaune cikin waɗanda ba musulmi ba wannan in hatsari ne ya faru ba abun mamaki ba ne ko ya yi sutura irin tasu yawa amma in dai kana da yaƙini wuri akwai musulmi kun ga ko sallah in ka je inda yake akwai musulmi da wanda ba musulmi ba me ya shari'arsa sallama za ka yi ko barkanku ne za ka yi sallama za ka yi ko mutum ɗaya ne musulmi sauran kuma ba musulmi ba ne sai ka ce assalamu alaikum rahmatullah ko taro ake a hall kato da musulmi da waɗanda ba musulmi ba ba sai ka zo ka ce assalamu ala man ittaba al-huda ba kai sallamarka kai tsaye saboda akwai musulmi a ciki an gane wannan kuma sannan mun san ka'idar mun tattauna akan wannan wa idza huyitum a baya ko yawa ko da wanda ba musulmin bane shi ibtida'i ne ka fara masa aka hana ka amma inda shi zai maka kuma ya zama sallama mai kyau yayi ai mun yi magana cewa zaka rama kuma ramawar da zaka yi mai kyau zaka rama masa ka ce wa alaikumus salam an banci abu yawa da haka a rika bincike mana yake cewa nan yawa yace kadhalika kuntum min qablu inji Allah subhanahu wa ta'ala haka nan fa kuma kuke kuma da haka kuke wani yana nuna maka babu alfahari dan ka shiriya eh kana kan musulunci kana kan sunna to kar ka rika alfahari cewa mu mun fi karfin mu bata mu ne kaza mu ne muka fi kowa shiriya sai Allah ya jarrabe ka sai Allah ya jarrabe ka kullun ka gode wa Allah akan ya shiryar da kai kuma kai tawabu ka roki Allah ya tabbatar da kai ihdinas siratal mustaqim ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ta'atika dinika wa ta'atika kadhalika kuntum min qablu haka kuke da famanna Allahu alaikum kuma sai Allah ya muku baiwa ashe shiriya me take baiwa ce Allah ka kara mana baiwarka fatabayyanu sai aka nanata to ku yi bincike ku rika bincike inna Allaha kana bima ta'maluna khabira Allah mai zurfin sani ne dangane da abin da kuke aikatawa ya san zukatanku ya san wanda ya boye da gangan yayi ya san wanda in ya san wani mumini ne ya far masa da gangan sannan yayin da awar cewa bai sani ba yayi zatan kaza ne duk Allah ya sani zurfin sanin Allah dangane da me kuke aikatawa da me kuke tunani niyoyinku a zuciya ba na wasa bane Allah ya san komai da komai malam sa'idi yake cewa ya'muru ta'ala ibadahu almu'minin إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته ألا ينا أمرت باين سمومني إذن سكبتوا دومين جهادي في سبيل الله دكومني من يردر ألا أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة سيبين تجي أدد لمرين ديك أكويتن لكتي أتكنسا ma'ana duk abin da ya rikice musu suka kasa ganewa to su yi bincike fa innal umura qismani al'amura ana kasa su kashi biyu duk al'amari ana kasa shi mene kashi biyu wadihatun wa ghayru wadiha ma'ana duk abu da ka gani ko dai bayyananne ne ko wanda ba bayyananne ba fal wadihatu to al'amuran da suke bayyanannu al bayyina لا تحتاج الى تثبت وتبين ba sa buƙatar bincike duk abin da yake bayyananne ba buƙatar bincike la'anna zalika tahsilu hasil domin wannan kokarin samar da abin da yake akwai ne wa amma al'umurul mushkila amma al'amuran da suke sun rikitar an kasa ganewa ghayrul wadiha waɗanda suke ba su bayyana ƙuru-ƙuru ba فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها to mutun yana buƙatar yayi bincike wattabayyuni ya kuma dai nemi bayani li ya'rifa hal yuqdimu alaiha am la dan ya san cewa ya tinkari wannan abun ne gaba gadi ya aikata abin da ya niyya ko kuwa ya saurara zaka kullum ka koyi me bi sannu-sannu ka rage gaggawa musamman wajen yin hukunci a kan mutane akwai abubuwa da hatta a gidanka akan samu irin wannan kuskure ko wani ya kawo ƙara kafin ka yi bincike ka zargi wancan wani lokaci daga yaro mai fitina shi ya tsokani wansa kuma sai ya kawo ƙara da sauri babu kaza kaza ne kai kuma kana tausayin yaro karami wai an zalunce sai ka rarrade wancan babban sai daga baya sai kai bincike kuma sai ka gano wannan karamin shi ya tsokana ana haka ko ba a yi na'am eh da kuka zai zo to ai kukan dama kirkira su ake yi irin kukan mata ne ko ka san kukan mata wasu suna sha'awar kuka mace tana samun hucewa in ta kuka haka kawai in an mata abu ta tuna sai ta kuka ta koshi sai ta huce in kuma ka zo za ta kawo ma ƙara sai ta fara da kukan saboda ta karya ma zuciya wannan kukan makami ne ba na wasa makami ne saboda gaba ɗaya rikicewa za ka yi duk abin da kake za ka fara ne da rarrashi to ai haƙuri ai haƙuri to gaba ɗaya ka riga ka faɗi ko kai aka walle ku dole ne kawai ka haƙura wannan ku kyale shi zancen dai shi ne dole sai an yi bincike in ba haka ba za a auka cikin zaluntar mutane sai ya ce fa inna tathabbuta fi hadhihi al-umur yahsulu fihi min al-fawa'id al-kathira akwai fa'idoji masu yawa da za su auku idan mutum yana bincike a irin al'amura والكف لشرور عظيمه كما ذا اكامي شري شري مي يوا وان يكي ببا ذا اكامي معنى ذا اسامو كامي ور شري ذا اسامو كما الهيري مي يوا ده فائدوجي ماسو يوا ان اني بنشكي كتنبي القالي كتنبي دان سندا كتنبي مايكاتين دي تصرو كو ني abubuwa za su faru kai da ba ƙwararre ba a harkar tsaro nan da nan sai kai hukunci shi yasa a zamanin yanzu muke dagula al'amura a social media, daga kaga abu kawai sai ka fantsama labari, ai yanzu haka kaza ne, yanzu haka kaza ne, sai can an yi bincike sai a gano duk inda kuka tafi ma ba nan bane. Saboda yanzu mutane sun kware, yawa sun kware wajen yaudara da iya kintsa sharri da iya bada mutane, sai su yi wani abu sai a dauka kaza ne, su kuma sai su yi wani gun daban. Haka idan mai bincike ba kwararre bane, sai kaga ya kuskure wa gaskiya ta ta a kusa da shi. Allah kyauta. Yace wa ina ne fa inna at-tathabbuta fi hadhihi al-umuri yahsulu fihi min al-fawa'id al-kathirati wal-kaffi li shururin 'azimatin ma bihi yu'rafu dinul 'abdi wa aqluhu wa razanatuhu. Wadannan irin al'amura na fa'idoji masu yawa suke aukuwa, sharri mai yawa ake kamewa a kawar da shi, mai yawan da ta hanyarsa za ka iya gane cewa wannan bawa mutum ne mai addini, wannan mutum mutum ne mai hankali, wannan mutum mutum ne mai tabbataccen mizani wajen yadda yake hukunci akan abubuwa. Razana shi ma magana tabbatuwar hankali ne. Waɗannan abubuwan in ana bincike kana iya gane mutum, ma'ana kana gane mutum mai hankali ta hanyar rashin gaggawarsa wajen hukunci akan mutane, za ka gane kuma mutum ne mai addini. Amma mutumin da zai saurin ya fantsama hukunci kafin ya bincike, to akwai qillatul aqli tare da shi, kuma wannan yana nuna qillatut tadayyuni, da raunin tadayyuni. Mai tadayyuni ba zai fantsama ya ci mutuncin mutum ko da daga baya zai zo ya bashi haƙuri ba. Yanzu idan ka taho da fushi saboda ka ji wani labari, sai ka zazzagi mutum ka yi kace-kace da shi, kana rufe baki, sai wanda ya laifin ya bayyana yana kusa da shi, kai ne daga nesa ka hango ka ɗauka shi ne, ashe ga ɗayan nan shi ne mai laifi, don Allah ya zaka ji. Wannan in kuma ka gama ƙare masa zagi ya yi shuru yana kallon ka, dole kai kanka ka ji cewa hankalinka fa bai aiki ba. Don haka kana da naƙasu a hankali, kana da tawaya a tunani, to kuma wannan yana iya har taɓa addininka. Don in mutum mai addini ne baya gaggawar yin hukunci akan mutane har sai ya saurara. Za ka yi ƴan uwa musulmi da Allah, ba iya abin da ya shafi wani laifi da za a yi maka ba akan komai. Ina amfani da wannan dama don Allah in ja hankalinmu, mu rage saurin tuhuma ga ƴan uwanmu da shugabanninmu da malamanmu da abokan zamanmu, umuman saurin tuhuma da saurin yankewa da saurin yaɗa labarin. Ai tunda ka ga kaza, to na rantse maka da Allah kaza ne, kana rufe bakinka kuma sai ya zama ba haka ba, ka yi rantsuwa ba a mahallinta ba, sai ya nuna hankalinka a shaidan kaɗan ne, hankalinka yana buƙatar a sake kula da shi, kuma addininka haka zai iya taɓuwa domin za ka shiga cikin mutuncin mutane ba tare da ka sani ba. Yace bi khilafi al-musta'jil, sabanin mutumin da yake da gaggawa, lil umuri a cikin al'amura, fi bidayatiha, tun farko, qabla an yatabayyana lahu hukmuha, tun kafin hukuncin abu ya bayyana nan da nan ya gaggawa ya hukunci, fa inna zalika yu'addi ila ma la yanbaghi, wannan yana kaiwa zuwa ga aukuwar abin da bai kamata ba. Kama jara li ha'ula'i alladhina atabahumullahu fil aya, kamar da ya gudana dangane da waɗannan mutane da Allah ya zarge su a wannan aya, wa qatalu man sallama alaihim, suka kashe wanda ya musu sallama, wa kana ma'ahu ganimatun lahu aw malu ghayrihi, tare da shi a lokacin akwai ganima da dukiya tasa ko ta wani da yake tare da shi, zannan annahu yastakfi bidhalika qatlahu, suna zaton cewa yana kokarin nan ya kare kansa ya kiyaye kansa daga kisan da za su yi masa, ma'ana yana kokari ne kada a kashe shi, shi yasa ya yi sallama. Irin abin da ya faru dangane da Zaid ko ibn Usama ibn Zaid, Usama ibn Zaid ibn Haritha, a wurin yaƙi ya kashe wani mutum bayan ya ce la ilaha illallah, da ya dawo gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru, ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓaci, yace a qataltahu ba'da man qala la ilaha illallah, yanzu kai ka kashe shi bayan ko ya ce la ilaha illallah, zuciyarka ta iya kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah? Har Usama yace wallahi sai da nayi fatan ina ma ban musulunta ba sai a wannan lokaci, sai bayan wannan lokaci, ma'ana bayan wannan abun a zo a yi min recording wannan cewa annabi ya taɓa gaya min wannan, ina ma a ce kafin musulunta ne wannan abu ya faru, sannan na zo na musulunta aka share shi, shine abin da yake ne. Kun ga ashe babban abu ne, kai gaggawa kai hukunci ba kai bincike ba. In mutum ya faɗi wani abu cewa a dalilinsa yake yi wani yake wani aiki, to ka bar shi a haka har sai ka yi bincike. In baka amince ka shiga cikin wani abu ba, wannan ba matsala, ka ce bari in yi bincike. Haka masu irin zuwa ko neman taimako a masallaci da makamancin wannan, gaggawar korar mutum da cewa maƙaryaci ne, in ba hujja aka samu ba, ba daidai ba ne. Wani musamman irin wannan zamanin namu na wahalhalun rayuwa, wani da gaske yake yi, amma in ana da hujja ta cewa maƙaryaci ne ko ana kokonto, sai a zaunar da shi a ce to malam ya haƙuri ɗan jiranar, sai a je a yi bincike. In ana da niyyar taimaka masa a taimaka, in babu niyyar a sallame shi. An fahimci wannan? Yawwa, duk abin da mutum ya zo da shi, wannan baya nufin ka zama dolo a ci cutarka, ba haka wannan aya take nufi ba. Ka zama ƙwararre mai basira, amma kada ka yi gaggawar ka cutar da wanda bai cancanci a cuce shi ba. Wannan zai taɓa addininka, zai taɓa hankalinka, wannan shi ne ake koya maka, kar ka yi gaggawa. Amma duk mutumin da ya bayyana gare ka cewa macuci ne, to kar ka shiga harkarsa. Duk wanda kuma kake kokonto, to shi ma kar ka shiga, sai ka yi bincike. An gane? Amma duk wanda yake zahirinsa a bayyane yake zahiri, to kai amfani da zahirin tare da kiyayewa. Yawa, tare da me? Kiyayewa. Kar ka bari ka auka gaba ɗaya, musamman a zamanin irin namu da fitintunun suka yi yawa da ƙaryata-ƙaryatan suka yi yawa, to ka kiyaye kanka daga zurfafawa, ka zurma a burma ka. Amma kuma kar kai gaggawar yin hukunci mummuna akan mutum dan kar ka zo ka ji kunya daga baya. Ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum mene najimi. Haka a komai, a irin wannan halin za a iya samu nadama, a irin wancan na labari za a iya samu nadama. Ya dan uwana musulmi, ka zama mutum mai hankali, ka zama mutum mai addini. Yawa, kai hukunci akan abin da ya bayyana, abin da bai bayyana ba kake da kokonto kai bincike, abin da kuma kyakkyawan zatonka shi ne mai kyau ne, to ka aikata abin da zai fidda kai, kuma ka taimaka wa wanda ke neman taimako, kuma kar ka cuci wanda bai cancanci a cuce shi ba. Wa kana hadha khata'an fi nafsi al-amri, wannan abu kuwa kuskure ne a haƙiƙanin lamari. فلهذا عاتبهم بقوله من في نفس الامر ما في حقيقه الامر اي ايد الله يسان ابو كسكوري سكاي سو ظاهرين ابين ده سكاي با كسكوري بني زتو سكاي تيوا ينا ققري يا كاري كانسا ني daga akashe shi shi yasa ya fadi assalamu alaikum an gane yawa فلهذا عاتبهم بقوله ده haka Allah ya zarge su da fadin sa yace wala taqulu liman alqa ilaykum assalam last mu'mina. Kada ku ce wa wanda ya yi muku sallama ku ce kai ba mumini ba ne, domin kai ba mumini ba ne ka ga wannan hukunci ne ko? Yawwa, kun ga ashe laifin ma biyu ne, haka ne ko ba haka ba? Da laifin raba shi da imaninsa ko hukunci da cewa ba mumini ba ne, da kuma laifin kisa. Wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna arda alhayati ad-dunya, kuna neman wani tarkace na duniya. فعند الله مغانم كثيرة, a wurin Allah akwai abubuwan yin ganima, dukiya mai yawa a wurin Ubangiji wadda ba ta karewa. Ai, fala yahmilannakum al-ard al-fani, kada wannan talkace na duniya mai karewa alqalili kuma wanda yake kadan, kada ya dauke ku al-irtikabi ma la yanbaghi, ku je ku aikata abin da bai kamata ba. Fa yafutukum ma inda Allah, wannan kuma sai ya sa abinda ke wurin ubangiji sai kubce muku minas sawabil jazili na ladawan da yake mai yawa albaqi wanda baya karewa faman indallahi khairun wa abqa abinda ke wurin Allah kuwa shine mafi alheri da abinda yake duniya kuma shine mafi wanzuwa don haka ku nemi abinda ba mai karewa ba domin duk abinda ke duniya fa huwa ardun za'ilun abinda ke wurin Allah kuwa fa huwa khairun baqi duk abinda ke wurin Allah mai dawwama ne ma indakum yanfad wa ma indallahi baq duk abinda ke tare da ku mai karewa ne abinda ke tare da Allah kuwa mai wanzuwa ne baya karewa dan haka ku nemi abinda ke wurin Allah kar ku fidda mutum musulmi daga imani kar ka tuhumu mutum ka ce masa munafiki kun san maganar kalmar munafiki yawa in a Hausance in an ce mutum munafiki ana nufin kila dai wani mai misali wanda yake ko mai gulma ko mai daukar zancen wani annamimi da sauransu duk ana faɗa masa amma a istilahi a musulunce in ka ce wa mutum munafiki to tuhuma ce ta aqida eh kana tuhumarsa cewa a batsininsa a cikin zuciyarsa ba musulmi bane mummunan mutum ne yana bayyana abin da yake alheri saboda kawai a dauke shi haka wannan tuhumar kuma tana da alaka da zuciya wanda yayi wa dan uwansa irin wannan to hakika bai kyautawa kansa ba haka nan karka tuhumi dan uwanka ka cire shi daga sunna alhali ahli sunna ne karka cire shi daga musulunci alhali musulmi ne karka raba shi da imani alhali mumini ne karka tuhume shi ka cire shi daga mutanen kirki alhali mutumin kirki ne duk abin da ka ganshi ya bayyana kurukuru da hujjar da babu abin da zai iya ture ta to shine zaka yi hukunci amma zatanka ko haka kawai kaga wani abu ko wata karina alqara'inu la takfi li ithbati alhukm suna buƙatar su dama qara'in wasu dalilai ne da suke corroborating ake hada su tare da wasu a tare da hujja ba su kadai suke zama hujja ba dan haka in ka ga alamar kafirci a gun wani ba shine kafiri ba an fahimci abin zai iya zama akwai alamar alhali ba kafirin ba ne dan haka duk abin da zai sa dai ka raba mutum da imani da sunna da abu mai kyau da ka dora shi akan tuhuma to ka kiyaye shi zaka zo kai nadama alhali wannan mutumi bai cancanci wannan hukunci ba za mu tsaya a nan tunda zancen da muke karanta bai kare ba akwai karin darusa za mu tashi inda yake wa fi hadha isharatun ila anna al-abda yanbaghi lahu idha ra'a dawa'iya nafsihi ma'ilatan ila halatin lahu fiha hawa wa hiya mudirratun lahu an yudhakkira ma inda Allah sai mu saurara a nan insha Allah gobe sai mu tashi a wannan mahalli muna roƙon Allah madaukaki ya ba mu tabbata akan tafarki madaidaici Allah kuma ya ba mu zaman lafiya Allah tsare mu daga fitintunu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik